This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 20 ga watan 1 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani dan takarar shugaban kasa a Jamhuriyar Niger ya shiga hannun hukumar kasar Burkina Faso. Yanzu haka bisa wani bincike da ake yi. Za kuma ku ji rahoto akan wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da wasu manyan attajirai da ke tallafawa kasar yaki da cututtuka, musamman ma da kasar ta rabu da cutar shan inna. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin waɗanne irin canje-canje kuke gani a gwamnati baya ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Baba Yako Makeru kuma na nan tafi tare da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi barayin ƴan siyasa wajen rage ƙarfin sojan ƙasar a yaƙi da ake da mayaƙan ƙungiyar Boko Haram. Amma masana al'amuran yau da kullum na ganin kasawar da sojojin Najeriya suka yi ba wai kawai daga matsalar sace kuɗin Najeriya ba ce kaɗai. An zargi manya-manyan jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan da laifin cin hanci da rashawa cikin makonnin da suka wuce. Cikinsu har da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Samba Dazuki da Oluse Meto, mai magana da yawun jam'iyyar ta adawa ta PDP. Baki ɗayansu ana tuhumar su ne da laifin karkatar da akalar kuɗin da aka ware domin sayen makamai ga sojojin Najeriya. Yanzu haka dai da zuki shi ne ake tuhuma kan kuɗaɗe masu yawa. An dai amince fitar da kuɗi sama da dala biliyan 2 domin sayen makamai. Amma bai amince da tuhumar da ake masa ba. Kwashi shekaru 6 da Boko Haram suka yi a Najeriya sun kashe kusan mutane 20,000 da tilastawa sama da mutane miliyan 2 barin gidajensu a Najeriya. A lokacin da Buhari yake yakin neman zaben shi, ya yi alƙawarin murƙushe 'yan Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi. Cikin watanni 9 da aka kwashe ana tashe-tashen hankulan siyasa. Mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner shine ya fitar da wata sanarwa a jiya Talata wadda ke kira ga gwamnatin Burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan da wato domin a tuhumi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifin. Rahotanni da dama na cewa jami'an tsaro na yi wa mata fyaɗe da cin zarafi da kashe mutane ba tare da shari'a ba. Haka kuma rahotanni da aka fitar na wato na gano wasu manyan ramuka da ake tilagawa waki a ciki a birni shine ya janyo hankalin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zayed Ra'ad Al-Hussein, inda ya gargaɗi a ranar Juma'ar da ta gabata. Alamar rikidewar wannan rikici ya koma na ƙabilanci da wasansu ya nuna yadda lamarin ya yi tsananin gaske.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwala takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makaman nukiliyar ta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewar. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shine yayi wannan gargaɗi a yau Laraba a birnin Seoul a lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa dai ta bata wa sauran kasashen duniya rai a lokacin da tace ta gudanar da gwajin bomb na hydrogen na farko da ta taba yi ranar 6 ga watan Janairu, duk da cewa tana cikin wasu takunkumi na Majalisar Ɗinkin Duniya na aikata ire-iren wannan gwaji a baya. China da Koriya ta Arewa abokai ne na kud da kud a fannin harkokin diplomasiya da kasuwanci, amma wannan dangantaka tasu ta yi tsami a lokacin da Koriya ta Arewa ta kasa yin watsi da burinta na mallakan makaman nukiliya.
Daga ƙarshe sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sanar da cewa za a yi taron ministoci 26 a Brussels nan da mako uku domin tattaunawa akan dabarun yaƙi da sojojin ƙasashen ke yi na ganin sun kawo ƙarshen ƴan ƙungiyar ISIS. Bayan gama wani taro da ya yi da ministocin tsaro 6 yau a birnin Paris, Carter ya ce dole ne kowace ƙasa ta zo da shirinta na tattaunawa kan taimakon da za ta iya baiwa akan wannan faɗan da ake yi, kuma ba za mu yi sanyin gwiwa ba wajen ƙarfafa ƙasashen da ke cikin wannan ƙawancen, a cewa Mr. Carter. A safiyar yau Laraba ne dai sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa wa manema labarai cewa yana sanya nunawa takwarorinsa na ƙasashe da suka haɗa da Faransa da Australia da Jamus da Italiya da Birtaniya da kuma Netherlands, yadda za su ƙara ƙaimi wajen yaƙin da ma abubuwan da suke buƙatar yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da Jamhuriyar Niger. Jam'iyyar MDR ta yi ƙarin haske akan halin da ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa Dr. Adel Robert yake ciki a ƙasar Burkina Faso, inda wasu rahotanni suka bayyana cewa jami'an tsaron ƙasar sun damƙe shi tun ranar 17 ga watan nan na Janairu saboda zargensa da aka yi da hannu a harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Wagadugu. Ga Suleiman Mamuni Barma da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da suka kira a yammacin yau Laraba ne, magoya bayan jam'iyyar Mouvement Democratic pour le Renouveau MDR Tarna da ma danginsa sun tabbatar da cewa shugabansu Dr. Adel Roubaix yana birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, inda yake amsa tambayoyin jami'an da ke gudanar da bincike akan har-haren ta'addancin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 30 a makon jiya. To amma sun musanta cewa yana kulle a matsayin wanda ke da hannu a wannan ta'asa. Alamin Washar na daga cikin ƴan uwan ɗan takarar na MDR Tarna.
An dakatar da shi domin wannan domin a tabbata, saboda ka san ƴan ta'addan duka yawanci duk farare ne. Shi yasa kullum idan kai fari ne za ka samu a yi ɗan zargin ka kaɗan, amma idan aka yi ma tambayoyi gaskiya za ta fito. Labarin da muka samu zuwa ƙarfe 1 na yau ba kama shi bane akai, an kira shi ne domin ya bada amsar wasu jerin tambayoyin da ake ma mutane idan irin wannan hargitsin ya samu, don a yi bincike a san gaskiyar lamarin wa ke da hannu ciki da wanda bai da hannu. Shi dai Dr. Adel Roubaix ya kasance mutum ne da ya kai ziyara a Burkina Faso domin wasu ayyuka wanda kuka sani na 'yan siyasa kullum ba a rasa. Lokacin ne abun ya ritsa da shi a cikin wannan otel na Esplanade, wanda har ma wata talabijin ta Burkina Faso wanda ake kira Burkina Info ta rubuto a ƙarƙashin labarin gaugawa da take bada ince sun cinkaye shi yana ma wanda suka ji rauni magani. Ya nuna aikin shi na kawo agaji na matsayin shi na doctor.
A wannan sanarwa, sakataren jam'iyyar ta MDR Tarna Saidu Abdu ya bayyana cewa shugaban jam'iyyar yana cikin koshin lafiya, sannan ya ci gaba da cewa
nous tenons de ce fait à remercier les autorités nigériennes et burkinabées.
Muna isar da godiya ga ministocin harkokin wajen kasar Niger da na Burkina Faso waɗanda ke faɗi tashin ganin an baiwa ɗan takarar MDR Tarna Dr. Adel Roubaix dukkan wata kulawar da ta dace da matsayinsa na mai neman shugabancin ƙasa.
Soit traité avec tous les mérites dus à son égard.
Jami'in kiwon lafiya mai matsayin Dr. Dr. Adel Roubaix, wanda a watan Agustan 2015 ne ya kafa jam'iyyar MDR Tarna, ba abzine ne ɗan asalin yankin Tawa ta ƙasar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Sule Mumuni Barma. Daga Niger kuma bari mu dawo Najeriya. A yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da jami'an da ke kula da sha'anin kiwon lafiya baki ɗaya na Najeriya, a ciki har da ƙasaitattun attajiran nan Mr. Bill Gates da Alhaji Aliko Dangote, waɗanda suka fi tallafawa Najeriya wajen ɗaukan matakan yaƙi da cututtuka da ke addaba al'umma, musamman ma cutar shan-inna. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Bayan kammala taron ne na gana da Dr. Ado Muhammad, babban sakataren na hukumar kiwon lafiya mataki na farko a Najeriya domin in ji ƙarin bayani akan irin ganawarsu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To ganawarmu da yau ya yi kyau sosai tunda wanda ya fi kudi a duniya gaba da tashin nan watan Mr. Bill Gates da kuma wanda ya fi arziki a Afrika watan Alhaji Aliko Dangote sun zo wajen shugaban ƙasa zuwa na murna zuwa kuma na yabawa kuma zuwa na watan gama duk duniya da Najeriya cewa suna goyon bayan watan ci gaba da Najeriya ta samu akan cutar sha'inna watan gagarumin ci gaba din wanda ƙasar ta dakatar da cutar sha'inna kuma sun zo sun gama shugaban ƙasa kuma cewa banda ma cutar sha'inna suna jin daɗin ci gaba da aka samu akan rigirge mace na mutuwan yara don watan cutukan na rigakafi kuma shi shugaban ƙasa ya ji daɗin maganar nan kuma ya bayyana musu cewa a Najeriya za ta tabbatar cewa da wannan cigaba da aka samu in Allah ya so yadda shekara 2017 babu wani yaro ko yarinya zai kamu cutar sha'inna a wannan ƙasar. Kuma mu da muke ma'aikatan kiwon lafiya ya gama ministan da kuma ni babban daraktan matakin farko ya ba mu umurni cewa mu tabbatar cewa a wannan ƙasar kar ko wani yaro ko yarinya su kamu da cutar sha'inna. Kuma mu ci gaba da kokari da muke da yaki da muke na rage mace-macen yara ta hanyar wato rigakafi.
Yanzu dokta kana nufin a duk faɗin Najeriya babu wani yaro ko yarinya da ke da ciwon cutar sha'inna ɗin nan kenan kamar an gama ai nasarar shi a duk faɗin Najeriya?
Eh to yanzu da abin da muke ciki babu yaro ko yarinya da suka kamu da cutar sha'inna a wannan ƙasar. Cikin watanni 18 kenan amma kuma in ƙasa dai ta kai wata 12 akan ce ƙasa ta dakatar cutar to mu yanzu mu ce wata 12 mun kai wata 18 sakan Najeriya an cire ta daga ƙasashen nan wanda suke yaudan cutar sha'inna kuma ya rige mana watanni 16 yanzu don a kauda gaba ɗaya ce Najeriya ta zama ƙasa wanda babu cutar sha'inna.
Dr. Ado Muhammad kenan babban sakatare na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa a tattauna da na yi da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin.
Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin waɗanne irin canje-canje kuke gani a gwamnati da suka shafi rayuwarku bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi. Kuma lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Eko.
Barka, kuna lafiya?
Lafiya kalau, ya gajiya da wa muke magana?
Sunana Usman Lili, dan Nije daga Lagos.
To Malam Usman, wani mecece gudunmuwarka akan wannan batun da muke tattaunawa, wani canje-canje kake gani? Malam Usman daga Lagos, ko kana jin mu? Amma ga dukkan alamu layin Malam Usman daga Lagos ya goce, yanzu kuma bari mu wari. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim Abubakar daga Warri.
To Malam Ibrahim, wani canje-canje kake gani a inda kake koko in ce a gwamnatin Najeriya baki ɗaya ma?
Gaskiya akwai canje-canje saboda ya zama bayyana aiki saboda ya kamata a binciko waɗanda suka sace mana kuɗi.
To banda waɗanda suka sace kuɗin kuma da hukumar EFCC ke ta zaliƙo su ɗaya bayan ɗaya, wani canji kake gani?
Gaskiya har yanzu ba a samu canji ba, especially nan kudu, kowa kusa yake ba kudi ba kudi, amma insha Allah na ga tunda baba yana iya ƙoƙarin shi, to insha Allah na san komai zai kuɗe nan gaba.
To Malam Ibrahim kenan daga Warri, mun gode. To ka huta lafiya. Mun samu kira kuma daga jihar Plateau. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Plateau?
Kuna magana da Bala Komanda daga Kukur jihar Plateau.
To Bala, Commander, wani canje-canje kake gani a gwamnati bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi?
Eh, to wannan gaskiya ne, mun muna goyen bayan wannan kama-kaman saboda gaskiya mun talakawa yanzu ne muka san cewa an cuce mu tun zamanin lokacin da wancan gwamnati ta shuɗe, an cuce mu, to yanzu ne muka san cewa ana ta zakulo azzalumai. To muna nan muna roƙon Allah Ubangiji, Allah ya ba su ikon fito da sauran azzaluman an kuma ayi maganin su.
To Malam Bala Komanda, mun gode da ra'ayin da ka ba mu. Har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga nan jihar Plateau. Assalamu alaikum, wane ne daga Plateau? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Baba Rabiu ne mai manja daga Plateau State.
To Baba Rabiu, me zaka ce game da batunmu na yau?
Eh, ana magana akan abin nan na bincike na NCC ko?
A muna magana ne akan wani irin canje-canje ne kake gani da gwamnati ke yi bayan ga kama-kaman da EFCC ke yi?
Canje-canjen da ake a kan ne?
Canje-canjen da kake gani, wani sauyi kake gani mai gwamnati ke yi bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi?
Gaskiya tsakani da Allah, mu ba abin da zamu faɗa mu Baba Buhari, tsakani da Allah, iya ƙoƙarinsa na canji, akwai canji da muka samu. Ko wannan kuɗin da ake ta mayar wannan yanzu, a ce wannan ya je ya mayar tun ba a kama shi ba, ba a yi magana ba da kansa, ai an samu canji. Ba a yi magana mutum ba, sai ka ga ya je ya ba da kuɗi, yanzu ya mayar da kansa. To kaga wannan, ina ganin ai akwai abin da za a bore shi a ciki.
To Baba Rabiu daga Plateau, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Assalamu alaikum, wane ne daga Maiduguri?
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Amsa Ibrahim ne daga Maiduguri.
To me zaka ce game da batun yau da muke tattaunawa akai?
Wannan mutum da ta yi wani hawa yawa kai a gaskiya, mun ji daɗi da wani nuna ta neman kuma ta samu kuma sai a wannan karar wala, na ji daɗi wala, na da sai a kumar na kuma na muku godiya.
Allah sarki. To wani canje-canje kake gani a Najeriya yanzu?
To abin da kake da gaskiya, mun samu gwamnati mai ƙwaƙwaran ra'ayi ko wani cigaba, kuma alhamdulillah mu a nan Maiduguri mun kai canji daban-daban, musamman ma zaman lafiya ya fara dawowa.
To mun gode da gudunmuwarka daga Maiduguri. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Assalamu alaikum, wane ne daga Taraba?
Bose ne, Bakari Bose.
To Malam Bakari, wane canje-canje kake gani da gwamnati ta kawo a Najeriya bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi da binciken da ake gudanarwa yanzu haka?
Mun muka gani a Taraba, insha Allah muna jira mu gani abinda Baba Buhari yake yi yanzu na kamun mutanen nan, a kama mana barayi don a kwace mana dukiyarmu daga hannayensu, a kwace mana yanci daga hannunsu. Abun ya yi tasiri sosai.
To Malam Bakar daga Taraba, mun gode da gudunmuwarka. Yanzu kuma bari mu je Kogi.
Albarka, ina Yusuf daga Bagana.
To Malam Yusuf daga Kogi, micece gudunmuwarka a wannan batun namu na yau?
Kuduma da ne na samu yau, Allah ya saka muku da alherin da mu talaka, za mu samu bayani a zuciya mu yi magana abinda ra'ayinmu.
Haka.
Salamu alaikum.
To malami na Kogi, ga dukkan alamu layin shi ya goce, amma yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abuja?
Abdullahi mai sha'il, imamin masallacin Jaza Gareji na sarkin Yamma Sakkwato.
Kamala Abdullahi, wani sauyi ko canje-canje kake gani a Najeriya yanzu haka?
To alhamdulillah, mu mun ga canji da kuma sauyi, domin duk mutumin da ya san halin da ake ciki na rashin wuta, a yanzu nan zaka ga wuta ta haɗu ko ina, sai ka ga an kwana an wuni ba doke wuta ba. Saboda haka mu mun ga canji tun anan, saboda haka wanga mulki muna taya Buhari addu'a a kowane lokaci, Allah ta'ala ya ƙara mai tsawon rai, Allah ta'ala ya taimake shi ya kare shi ga sharrin makiya. Amma mu muna kyautata mai zato da hira ƴan majalisinsu irin su sarkin Yamma, duka suna ta ƙoƙari domin a ga an taimaka ma al'umma.
To Mallam Abdullahi daga Abuja mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Ina magana da Ahmad Musulmi mai ruwa a babban audita na kungiyar tukuna da warawan majalisar jihar Kaduna.
To Mallam Ahmad, me zaka ce game da batun da muke tattaunawa akai, wani canji kake gani a Najeriya?
To alhamdulillah, ko ba komai a Najeriya yanzu mun samu canji, mun gane mutuntanmu da masoyanmu. Dan kudaden da aka ce ana kwashewa, an aje kuɗi dan ai tsaro, aka zo ana raba kudaden nan sai ka ce kuɗin gado. To aka waye gari ana za ku ɗau mutanen nan wanda muke ganin suna da mutunci, suna da daraja, yau ba maganin mutunci da darajar su. Wata ɗarurrukan mutane da aka kashe sakamakon wannan kalmar da suke suka yi da aka ce sai muka bai, wannan ma kawai babban canji ne. Garin muna godiya ga Allah.
To Mallam Ahmad daga Kaduna mun gode, kuma anan muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu, sai kuma gobe in Allah kai mu za mu sake ba ku wata damai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Shugaban kasar John Dramani Mahammad ya salami ministan matasa da wasanni Dr. Mustapha Ahmed, inda ya naɗa tsohon ɗan jarida kuma ƙaramin minista Honorable Edwin Nilante Vanderpoel a madadinsa a wani garan bawul da shugaban kasar ya sanar tsakanin ministocinsa a jiya Talata. Kafin wannan sallama, akwai labari da ke yawo cewar aikin ministan dai bai burke shugaban kasar ba, don haka zai iya ta sakeyarsa don kawo wanda zai iya taimaka masa a ƙoƙarin da shugaban yake yi a sake zaɓensa a matsayin shugaban kasa a karo na biyu. Masu kula da al'amuran siyasa sun hangi cewar za iya sallamar ministan, ganin shi Dr. Mustapha ba shi da wata masaniya akan harkan wasanni, wanda hakan dai ya sanadiyar tafka shiririta a sashen wasannin kasar. Matabakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana, wato GFA, George Efriye, ya ce dan wasan Ghana haifaffen kasar Jamus Kevin Prince Boateng ya zama labari a cikin kungiyar Ghana Black Stars. Mukaddashin shugaban na GFA ya ce Kevin Boateng zai iya ci gaba da wasansa a AC Milan, amma dai a Ghana bai yiwuwa saboda dakatarwar da ke kan sa har yanzu yana aiki. George Afriye ya yi wannan jawabi ne a lokacin da 'yan jarida suka mai tambaya akan wannan dan wasa. Ya ce Kevin Prince Boateng ya yi amfani da wasu munanan kalamai ne akan coach ɗinsa Kwesi Appiah, shi yasa aka mai wannan dakatarwar sai baba ya gani. Coach ɗin Super Eagles ta Najeriya Sunday Oliseh ya ce nasara da 'yan wasansa suka yi kan abokan karawansu Niger da ci 4-1 a ranar Litinin a wasannin cin kofin zakarun Afirka masu wasanni cikin gida na Chan a ƙasar Rwanda ba shi ne ke tabbatar da 'yan wasan nashi za su iya ɗaukan kofin ba. Oliseh da yake cike da farin ciki kuma yana yaba wa 'yan wasansa ya ce wasan yanzu ne ya fara, don haka bai kamata a yi garajin ɗaukan Najeriya a matsayin wacce za ta lashe kofin ba. A wasa na gaba a rukunin C, Najeriya za ta fafata ne da ƙasar Tunisia a ranar Juma'a, a yayin da Niger kuma za ta raba rana da ƙasar Guinea. Dan kwallon Portugal da ke wasansa a Real Madrid Cristiano Ronaldo ya fi Lionel Messi na kungiyar Barcelona yawan zura kwallaye a kakar wasan shekarar 2015 da kuma 2016. Ronaldo mai shekara 30 ya buga wasanni 28 ya kuma ci kwallaye 27 a bana, inda ya fara cin kwallaye 5 a fafatawar da Madrid ta doke Espanyol da ci 6 da nema a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2015. Shi kuwa Messi dan kwallon Argentina mai shekaru 28 ya buga wasanni 23 ne, inda ya ci kwallaye 19 ya kuma fara cin kwallaye guda 2 a kakar bana a karawa da Barcelona ta ci Sevilla da ci 4-5 a UEFA Super Cup ranar 11 ga watan Agustan shekarar 2015. Messi ne ya lashe kyautar Ballon d'Or ta bana kuma karo na 5 kenan, inda Ronaldo wanda ya lashe kyautar sau 3 ya yi na 2, sannan nema na ƙasar Brazil ya yi na 3.
Ga sharhin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kikikar siyasa da aka shafe shekaru 4 ana yi a ƙasar Libya tun bayan habar da gwamnatin Muammar Gaddafi ta raba ƙasar gida biyu, ta kuma haddasa rashin kwanciyar hankali. Ranar 17 ga watan Disamban shekarar da ta wuce, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shawo kan shugabannin gwamnatocin biyu tare da manyan 'yan siyasa da ke zaman kansu suka amince da kafa gwamnatin haɗin kai. Daga baya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ranar 23 ga watan Disamban ya amince da shirin shugabannin siyasar Libya. Kana ya tsara da wani kuduri mai lamba 2259 da ya marhaban da sabar gwamnatin haɗin kan, lamarin da ya tabbatarwa duniya cewa sabar gwamnatin ita ce za ta zama ɗaya tilo halattacciya a ƙasar Libya. Yanzu majalisar shugabancin Libya da za ta jagoranci sabar gwamnatin tana aiki ka'in da na'in tare da goyen bayan majalisar ɗinkin duniya domin fitowa da sabuwar gwamnati. Domin a tunkari barazanar da ISIS tare da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi wa Libya, ƙasar na buƙatar haɗaɗɗiyar gwamnati. Cikin makonnin da suka gabata, ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke da alaƙa da ISIS sun kai munanan hare-hare cikin Libya. A makon farkon wannan watan na Janairu, sai da suka yi ƙoƙarin cafke tashar mai da ke Sidra da kuma garin Ras Lanuf da ke kusa mai albarkatun man fetur, har suka cinna ma tankunan mai wuta. Ranar 7 ga wannan watan Janairu ma, wani ɗan kunar bakin wake ya tuka wata babbar mota shaƙe da bumabumai, ya kusa inda ake horar da dakarun da ke tsare gabar tekun ƙasar. Aƙalla mutane 65 ne suka sheƙa lahira. Amurka ta yi Allah wadai da irin waɗannan hare-haren daga kausar lafazi, ta kuma miƙa saƙon jajanta ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwa. Masu sassauran ra'ayi da suka haɗa da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ISIS suna yi wa 'yan Libya barazana a duk faɗin ƙasar. Hararen da suke kaiwa kan rijiyoyin mai suna yi wa albarkatun da 'yan Libya suka mallaka ne barazana, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Waɗannan lamuran sun sake jaddada buƙatar da ke akwai cewa shugabannin siyasar Libya su gaggauta kafa gwamnatin haɗin kai kamar yadda aka ƙayyade a yarjejeniyar siyasa da suka cimma. Wannan mataki ne mai mahimmanci wajen takalar matsalolin jin ƙai da tattalin arziki da kuma tsaro da suka addabi ƙasar. Sharhi muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi barayin 'yan siyasa wajen rage ƙarfin sojan ƙasar a yaƙi da ake da mayaƙin ƙungiyar Boko Haram. Amma masana al'amuran yau da kullum na ganin kasawar da sojojin Najeriya suka yi ba wai kawai daga matsalar sace kuɗin Najeriya ba ce kaɗai. An zargi manya-manyan jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan da laifin cin hanci da rashawa cikin makonnin da suka wuce. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi cikin watanni 9 da aka kwashe ana tashin hankulan siyasa. Ƙasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwala takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makamin nukiliyanta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewa. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shine ya yi wannan kira a yau Laraba. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter kuma ya sanar cewa za a yi taron ministoci 26 a Brussels nan da mako 3.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Muhammad Sani Ibrahim Gumel da amaryarsa Fatima Abdullahi Gumel murnar ɗauren aurensu da za a yi ranar Juma'a nan 22 ga wannan watan, idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 2 na yamma a babban masallacin mai martaba Sarkin Gumel. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Rashad, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.